Donc, et aussi, si tu as des enfants et que...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha, Hausa na Maryar, Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka saki dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Alhamis 23 ga watan Janairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaron al'umma sun kama wasu mutane 13 da ake zargi da taimakawa ƴan bindiga da abinci da sauran kayan bukata. Wannan dai na zuwa ne bayan da rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da fatattakar ƴan bindigar daga maboyar su a arewa maso yammacin Najeriya. Hukumomin jihar Sokoto sun buƙaci haɗin kan al'ummar jihar don samun nasarar murƙushe ƴan bindigar.
Su wannan mutanen da aka tarwatsa su ma ai dabi'un su daban yake tunda tsakanin su da dabba ba bambanci to ba mutane bane wannan za su yi wahalan ganewa bi iznillahi ta'ala da zarar an gansu a sanar da jami'an tsaro.
Kanal Abdul Usman mai ritaya kenan mai ba gwamnatin jihar Sokoto shawara akan harkokin tsaro. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan in an jima idan mun bude layukan wayar mu za mu so mu ji daga gare ku shin ya kuke kallon nasarar da jami'an tsaron Najeriya ke samu akan ƴan ta'adda a arewa maso yammacin Najeriya. Lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Bayan haka za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda ya tattauna akan tasirin fitar Amurka daga yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Laraba shugaba Donald Trump ya bayyana sunan Brian Bozell na uku a matsayin wanda zai jagoranci yaɗa labarai ta Agency for Global Media mai kula da muryar Amurka da sauran kafafen labarai masu zaman kansu. Bozell ɗan gwagwarmayar masu ra'ayin mazan jiya ne kuma marubuci wanda ya kafa ƙungiyar da ake kira MRC a taƙaice, wato ƙungiyar bincike kan kafofin yaɗa labarai da aka kafa domin daƙile, ƙarfafa ko goyon bayan sassaucin ra'ayi a kafafen yaɗa labarai da al'adu da aka amince da su a al'umma. Ƙungiyar MRC haka zalika ta riƙa ƙalubalantar kamfanonin fasaha da ta ce suna dakushe maroyin masu ra'ayin mazan jiya. Ba dai tsaye da ranar da Bozell ɗin zai gana da majalisar dattijai ba domin tabbatar da shi. A halin yanzu majalisar dokoki na zaman sauraron mutanen da shugaban ƙasa ya zaɓa domin shugabantar hukumomin gwamnatin tarayya. Bozell ya faɗa ta kafar sada zumuntar X cewa ya ji daɗin karrama shi da aka yi da aka ba shi ya riƙe wannan muƙami. A gobe Juma'a ne idan Allah ya so ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafe da mamakon ruwan sama da gobara suka yi barna a Amurka. Ana sa ran shugaban ƙasar ya fara da yada zango a wuraren da mahaukaciyar guguwar mai tafe da mamakon ruwan sama da aka yi malakabi da Hurricane Helene ta afkawa a watan Satumba da birnin Los Angeles na California, inda wuta ke ci gaba da ci, inda aka ba mutane sama da 100,000 umarnin ficewa daga mahallansu a birnin na Los Angeles. Wasu mazauna birnin Richard da Bashara Mausa sun koma domin ganin yadda gidansu ya zama kufai. Da makwannu biyun da suka wuce kyakkyawan gidan nasu ke tsaye suna rayuwa cikin sassama da shekaru 25 a yankin Altadena na birnin na Los Angeles da ke jihar California.
It's almost an impossible task to get in there and find anything. When you find something, it's just so melted. All the metal is melted.
Richard Murphy kenan yake cewa kusan abu ne mai kamar wuya a ce an iya shiga wurin har an tsunto wani abu. Ko da ka samu wani abu kuwa za ka samu ya riga ya narke. Duk wani abu na ƙarfe ya narke. Ina da wasu manyan kayan sauti da na yi zaton za su tsira daga cikin wutar, wanda aƙalla a ce ko da wani abu ya tsira, to amma da na tona sai na ga komai ya narke. A tsara sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai kai ziyara zuwa Panama da sauran kasashe da ke yankin tsakiyar Amurka a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke kara azaƙaimin kwaci mashigar ruwa ta Panama da kokarin da Washington ke yi na dakile shigar yancin rana cikin kasar ba bisa ka'ida ba. Mai magana da yawon ma'aikata cikin gida Tammy Bruce ya tabbatar da balaguran da Rubio zai yi zuwa kasashen Panama, Guatemala, El Salvador, Costa Rica da kasar Dominican Republic da zai fara a ƙarshen mako mai zuwa. Ana sa ran tafiye-tafiyen su kasance na farko da Rubio zai yi a matsayin sakataren harkokin wajen ƙasa. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ta ce sakataren Rubio na fifita fara aiki da rukunin kasashen nahiyar Amurka ta Kudu. Mai magana da yawon ma'aikatar ya shaida murya Amurka cewa tattaunawa da kasashe makwabta na da matukar muhimmanci wajen tunkarar matsalar yanci rani da hanyoyin shigar da kayayyaki da ci gaban tattalin arziki waɗanda duk muhimman lamura ne da Rubio ke son mai da hankali akai a tsare-tsaren hulɗa da kasashen ƙetare domin bunƙasa Amurka zama ƙasa mai albarka da tsaro. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da fatattakar ƴan bindiga da ke addabar jama'a a yankin arewa maso yammacin Najeriya a ƙarƙashin shirin fansar yamma, alamu na nuna ana samun galaba akan ƴan bindigar. Ko a jiya Laraba, jami'an tsaron al'umma da gwamnatin jihar Sokoto ta kafa sun kama wasu mutane 13 da ake zargin su da samawa ƴan bindiga abinci da sauran kayan buƙatu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton daga Sokoto.
Rundunar sojin Najeriya kwanakin nan ta tabbatar da bayanai masu nuna yadda take ci gaba da matsakaimi wajen kai farmaki ga ƴan bindiga da ke haddabar yankin arewa maso yammacin Najeriya, kuma tana samun galaba ta hanyar tarwatsa maboyar su har ta ce ta halaka wasu daga cikin komandodin hatsadibin ɗan ta'adda Bello Turji da wasu ƴan bindiga da dama. Hakan ya sa ƴan bindigar suka tarwatse suka warwatsu zuwa wurare daban-daban suna neman mafaka domin su tsira da rayukansu, kuma hakan ne ya sa gwamnatin Sokoto ta ankarar da jama'a musamman waɗanda ke zaune a gabashin jihar, waɗanda su ne mafi kusa da inda ɓarayin ke gudun ceton rai, da cewa su yi taka tsantsan. Yayin da ake sanya idon galaba, sai aka samu nasarar damƙe wasu mutane kimanin 13 da suka zo sayawa ƴan bindigar abinci. Mai baiwa gwamnan Sokoto shawara akan lamuran tsaro Kanal Abdul Usman Mai Ritaya ya ce jami'an tsaron al'umma da gwamnatin ta kafa su ne suka kama mutanen bayan wasu bayanan sirri da aka samu.
Mun kama wasu a cikin Isa wanda yake a community guard namu ne suka yi wannan aiki, kuma bayanai aka samu na su mutanen cikin gari community suka ba da wannan bayanai har aka yi tracking din su, kuma aka je aka kama su a lokacin sun riga sun yi siyayya ba wanda ke yanzu suna hannu fiye da 13.
Haka ma an samu nasarar kubutar da wasu mutane da aka yi garkuwa da su a yankin Sabon Birni baya ga wasu fiye da 70 da aka ceto tsakanin watan Disamba na bara da farkon wannan shekara.
Zuwa suka yi suna cikin moto, a moto suka zo moto ce za ta wuce wani ke suka afka musu, amma tunda jami'an tsaron mu ba kwance suke ba ne ma suke ana cikin wannan hali shine aka afka musu, kuma da an samu an kubuto wanne yake suna cikin wannan mota. Driver ne kadai wanne wata a ciki take ba da labarin cewa ta ganshi shi gudu yayi, to wannan bamu same shi ba, amma insha Allah rabbi da yake sun shiga cikin daji in Allah ya da muna kyautar sai shi ma zamu ga shi.
Mazauna yankunan na gabacin Sokoto inda matsalar rashin tsaro ta yi kaka gida yanzu suna cikin fara'a ganin yadda mahukunta suka yi yunkura da gaske domin samun mafita ga matsalar ta ƴan bindiga. Professor Ma'azu Shamaki dan asalin yankin Isa ne kuma babban sakatare na kungiyar cigaban al'ummar yankin gabacin Sokoto mai fama da matsalar rashin tsaro.
Halin da ake ciki bandidin nan ba su da mazauna, kuma suna ta kansu, sannan ayyana tsara sojoji da wannan Joint Task Force sun kashe su da yawa, sun tarwatsa sun baro gabacin Isa wayacin su kun ji labarin ai Bello Turji da suna nan suyoyin ma a kauyukan Isa irin su Galadi kusa ga Shinkafi da sauran su duk suna nan sun fuska turu da sauran su duk barayin nan suna nan ciki. Wannan shine daidai dama irin abubuwan da kamata cewa tuntuna ringa ma masu ruwan alburusai don a ga cewa an shawo kan lamarin.
To ko mutanen yankunan sun soma ganin sauyi a yankunan nasu bisa ga yadda ake kokarin kawar da ayyukan na ƴan bindiga?
Kare da gaske wallahi mun ga canji sosai yanzu haka mutanen kasar al'umma isa suna nan muna jin dadi ana walwala an fara sakewa duk inda zaka tafi gaba gade jama'a ka tafi a yanzu saboda an fara jin sauki din ga halin da an ka fito
da yake rundunar sojin Najeriya ta ce ko bayan kisa ɗan bindigar da ta yi akwai wasu da ta jikkata a har-haren da take kaiwa abinda masana tsaro ke ganin dole ne su bazu zuwa wasu wurare domin neman agajin magani ko kuma abinci akan haka ne gwamnatin Sokoto ke neman haɗa kan al'ummar yankin na gabacin Sokoto
haɗin kai kuma shine suwa nan mutanen da aka tarwatsa su ma ai dabi'un su daban yake tunda tsakanin su da dabba ba bambanci to ba mutane bane wannan za su yi wahalan ganewa bi iznillahi ta'ala da zarar an gansu a sanar da jami'an tsaro
matsalar rashin tsaro dai ta jima tana ciwa ƴan Najeriya musamman arewacin Najeriya tuwa kwariya ta salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a da dama ta tayar da garuruwa da yawa abinda kowa ke fatar ganin an magance Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Madalla a gaida Muhammad Nasir shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka Yau shirin yanayi da muhalli zai tabo batun tasirin janyewar Amurka daga yarjejeniyar Paris da dangantakar sauyin yanayi da harkokin noma Sunana Aisha Mu'azzu Batun sauyin yanayi da makamashi mai tsafta su suka fi daukan hankalin masana da masu ruwa da tsaki a fannin al'amuran sauyin yanayi la'akari da irin gudunmawar da suke takawa a fannin dumamar yanayi sai dai ƴan sa'o'i bayan rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump ya cika alƙawarin da ya yi na janye Amurka wacce take zaman jigo a tafiya na yarjejeniyar Paris mai kokarin rage dumamar yanayi zuwa kaso 1.5 na ma'aunin digiri Dr. Aminu Gada Warare a fannin samar da makamashi a Najeriya yayi bayanin irin koma bayar da janyewar kasar za ta haifar ga yarjejeniyar ta Paris.
Maganar makamashi magana ce muhimmiya a lamuran duniya. Ga da dadewa ba bankin duniya ya fitar da kididdiga cewa Afirka kadai akwai mutane miliyan 600. Fiye da rabin biliyan waɗanda ba su da wutar lantarki a halin yanzu. A bisa gaskiya ma ina gaya miki ni nan jihar da na fito wato jihar Sokoto akwai local government masu yawa haɗi da local government ɗin da na fito ta gada cewa babu wutar lantarki shekaru da dama waɗanda suka wuce kuma har yanzu nan da nake magana da ke idan kika ga wutar lantarki ko dai generator ne wani ya tayar ko kuma wutar solar ce don haka makamashi da ake amfani da shi ya karanta a kasashen Afirka tun ma ba kasa irin Najeriya ba wanda yanzu haka ko a birnin tarayya na Abuja da wuya a samu inda ake awa 24 da wutar lantarki ban sane ba kila cikin bila don ni kaina yanzu haka mazaunin Abuja ne amma ba a awa 20 ma na kwarai da wutar lantarki to wannan shine ya zama wajibi ake kokari da samar da makamashi mai tsafta mai dorewa wanda ake sabuntawa wato renewable energy kasashe da yawa yanzu sun yi nisa ta wannan fanni musamman kasashen turai irin su Germany irin Ingila yanzu haka Ingila kididdiga ta nuna kashi 42 cikin 100 na makamashin da ake amfani da shi a kasar Ingila yana fitowa ne daga hanyoyi waɗanda ake sabuntawa wato renewable sources zancen ficewar kasar America daga yarjejeniyar Paris kamar yadda muka sani wannan ba lokaci na farko bane hawan farko na shugaba Donald Trump 2016 a haka din shi ma ya sake fitar da America shi Trump dan jari hujja ne wato capitalist ne don haka kawai abin da ke gabansa yaya za a haɓaka tattalin arziki ba tare da kula da illar da matakan ta haɓaka tattalin arzikin nan za su ja ba. Yanzu ya ce zai ci gaba da bada dama a ci gaba da haƙo makamashi har masu datti, wato irin su Cole da shi kanshi man hetur da danginsu waɗanda suke suna cutar da muhalli, shi kawai dai a samu kuɗi ko ta yaya. Don haka fitar America a wannan yarjejeniya ta Paris wadda take ƙoƙarin maganin ɗumamar yanayi a duniya, inda ake son zafafa muhalli ya tsaya ƙasa ga ma'aunin Celsius 1.5, wato 1.5 degrees Celsius. Fitar America ba ƙaramin illa zai yi ma wannan yarjejeniya ba domin dalilai biyu. Na farko, America ita ce mafi tattalin arziki a duniya, kuma ita ce mafi amfani da makamashi a duniya. Na biyunta shi ne China. So, idan aka ce ana tafiya, shugaba ga tafiya ya zame ya dawo baya ko ya ce ya fasa tafiya, to ai tafiya ta samu matsala. Domin na farko sai an tsaya kuma neman waye zai shugabanci wannan tafiya, sannan sabon shugaban nan zai samu goyon baya irin wannan shugaba da ya zame ya jaye, sannan yaya su mabiya za su bi wannan tafiyar sabuwa. To waɗannan su ne matsaloli waɗanda yanzu za a fuskanta, duniya za ta fuskanta game da wannan yarjejeniya ta Paris.
Wannan kina ɗaya daga cikin abincin da jihar Taraba da sauran jihohi da ke yankin suka shahara nomawa ita ce doya. Sai dai rahotanni sun nuna cewa a watannin farko na shekarar 2024 matsanancin zafi ya fi haifar wa manoma doya musamman asara mai ɗimbin yawa. A hirarsa da wakilin muryar Amurka a Adamawa, wani manomi a ƙaramar hukumar Yero na jihar Taraba wanda ya goge a fannin noma doya, Ɗahiru Buba, ya ce yanayi da iri suna tasiri ga samun yabanya mai kyau.
Noman da na ci mai da hankali a kai da shike lokacin da na taso shine na samu ake yi a gidanmu, wato noma na doya.
Idan aka shigo yanayi na zafi da yanzu muke cikin da kuma muke kokarin shiga, yaya ake yi ne gurin gudanar da noman doya, duba da cewar alƙaluma na nuni da cewa in aka shigo yanayin zafi amfanin gona da kama su doya, rogo, gyaɗa, masara da sauransu suna fuskantar matsala.
Doya za mu iya cewa tana nan nau'i uku zuwa hudu ne. Na farko muna da kukuru, akwai ɗan ƙasa, akwai kuma doyan da muke ce mata doya mumi. Doya ne wanda shi yana iya ke jure zafi, amma dan ƙasa gaskiya shi baya iya jure zafi. Kamar yanda muka taso muka gani tun a gurin kakanninmu suke yi kamun a zo wannan lokaci da ake ganin akwai waɗansu abubuwa na zamani na kaza 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 dai. To yanda su suke yi, tunda sun san cewa ita ƴar ƙasa ba ta iya jure zafi, to a wannan lokaci da aka taso a cikin ƙasa ake jiran lokacin da za su fito. Akan yi amfani ne da kaman ciyayi ko ince harawa haka, za a ɗauko shi a zo gurin da ake tunanin cewa wannan shukan zai iya fitowa, ciyawan shi wannan doya.
Wato wannan tsiro ɗin.
Yawa. To a wannan guri akan zuwa a sa ciyawa, sai a samu laka a kwaɓa shi a sa masa ruwa, sai a zo gurin a shafe shi a sassaka. Yanda duk lokacin da zafi ya zo, to wannan ciyawa da kuma laka da aka jika shi aka kwaba aka daura, to shine zai taimaka ma wannan doya ƴar ƙasa, ba zai taɓa fuskantar ƙalubale daga gurin zafi ta yanda zai lalata shi ba.
Wannan abun da naga ana tarawa kuke sa ɗan ƙasa ɗin, bunga sunansa. To bari mu je ga ita kukuru. Kukuru kuma wace irin doya ce, kuma ita ma yaya take al'amarinta?
Ita kukuru mun ɗauke ta ne tana nan kaman ta zama iri. To ita mukan shuka ta kaman yanda na gaya maka, mun ɗauke ta iri ce ita. To ita tana jure yanayin zafi ko yanayin sanyi, takan fito ita kowane lokaci. Amma wani lokaci ana iya idan an samu matsala, in zafin ya yi mata yawa sosai, abinda ake tsammanin kukurun ya fito da wato kaman yayi dunga daya wannan biyu uku ko fiye amma idan aka samu matsala ba a samu abu yayi kyau ba sai daga ta abinda aka shuka shine kai za a same shi kwaya daya sai dai kai ka ga ya girma
eh shi kukuru je
shi kukuru haka yake
wato idan na fahince ka yanzu misali ana iya shuka kukuru kwaya daya in aka zo ramin da aka yi dunga kuke kiran abun
dunga
wato ba yanayin zafi ake ba za a same shi kaman ya haye ya fara kai
uku haka amma idan a yanayin zafi in zafin yayi maka yawa ne ma kaga kan wani lokaci a zafi ma yana iya yuwa yi amma idan yayi mishi yawa to shine nan ake samun matsala sai kaga da ya wuce an samu kwaya daya ba amma shi kuma kwaya daya zaka samu ya girma
yanzu bari mu zo ga doyen da ka fadi doyen mummy wanda kace shi doyen mummy ba shi da wani matsala dangane da ko zafi ko sanyi haka
ita doyen mummy da muke cewa doyen mummy ita idan an yi mata bunga ko a sanyi ko a zafi ita tana ana samun amfani amma idan aka ce a sanyi ne
wato an samu sauyin wani sauyin yanayi
yawa to a wannan lokaci tana yin wani girma ne kaga tayi ganye fala-fala malam tayi ko ta ina zaka kuma ita tana fita ne babba
sanyi wato yanayin sanyi din yana bata abin da ake
bukata yana bata abin da yake da bukata ko da a ce an zo za a cire shi ne to sai dai a karya kai din a bar shi a cikin haje masa wani bunga
a lokacin sanyi
a lokacin sanyi
to idan lokaci kuma ya canja aka shigo lokacin zafi kamar da muke tinkara
a lokacin zafi kuma ba zai yi wannan girma sosai kamar yadda yake a lokacin sanyi ba amma a lokacin zafi shi tsayi ne kawai zai yi kuma zai yi gari eh tukus-tukus idan ka zo kana cin shi shine bambancin su lokacin sanyi da lokacin zafi kowanne lokaci yana yi amma lokacin sanyi ya fi girma sosai ya yi fa
Mai sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin. Dr. Aminu Gada da Ɗahiru Buba da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Lado Salisu Garba da Julie Levels Gresham da ta daidaita mana sauti, Aisha Ma'azu ce take muku sallama. Madalla a gaida Aisha Ma'azu to yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan irin nasarar da jami'an tsaron Najeriya ke samu akan ƴan ta'adda musamman a yankin Arewa maso yammacin Najeriya mun samu kira na farko daga Kwantagora jihar Niger kenan
Haji Amaryan Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger
to injiniya kana lafiya muna jinka
to gaskiya ana samun nasara a wani bangare da jami'an tsaro amma wani bi matsalar da ake samu haji kamar yanda Dauda ya dace ɗan za a yi tsaro a yi gaba daya ba wanda jiha ta magaji na ta bace su da wata jiha ya dace kamar a ce Sokoto ta koro su Zamfara ta koro su kamar ta koro ne ja sai ta kora sai a dake su amma wata jiha sai a koro su sai su dawo wata jiha da ba a kula ba a fafattakar su ita matsalar da ake samu kenan ya dace a dauki tsaro bai daya duka arewa ake kowanne gwamna ya tsare ya sa jami'an tsaro ana fafattakar su haka ake dai a yi ba a yi wa ga jiha ba a yi wa ga jiha ba
to mun gode injiniya mai gira makeri yanzu kuma za mu je jihar Jigawa
ta kuna tare da Rabi Tafra
to muna jin kamalan Rabi'u
kowa da gaskiya ne makeri abinda makeri ya faɗa gaskiya wannan shine hanya mafi sauki wacce ya kamata za a ci nasara ga wannan to da haka mun kokarin jihohi wanda abubuwan da yake faruwa sai sa idanu gwamnatin su sa idanu domin kawo karshen wannan abubuwan da ya ba shi da dadi sannan kuma duk wanda yake ganin zai ba da kai domin a yi masa afuwa akan laifin da yawa kasansa to muna fatan gwamnati za ta karɓe shi tsakani da Allah kuma ina tabbatar cewa abubuwan nan da ya faɗa marasa kyau yayi nadama to za a iya ba shi ainihin abun nan kariya haka wanda zai tunda ya dawo ya zama kima
to mun gode Mallam Rabi'u daga Jigawa yanzu kuma za mu je birnin tarayya Abuja
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam da wa muke magana
wa barkan ki da yammaci da fata auni lahiya
safiya lau da wa muke magana
ina mafina tare da hukumar dan fulani a unguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja
to muna jan kamalan Usman
Allah sai ka san cewa wallahi cage radio na ya kare amma ina so a faɗa min maudu'in yayinsa ɗauka albarkacin baki ne.
Ya kake ganin nasarar da jami'an tsaro ke samu musamman yayin da suke fatattaka ƴan ta'adda da ƴan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya kamar jihar Sokoto a kwanakin nan?
To alhamdulillah to abinda muke fata Allah ya saka da alkhairi kuma muna ba da shawara kyawara ya kamata a jami'an tsaron nan lokacin da suke gawura yannan ya kamata su duka kwantar da hankali su tabbatar ga inda suke iri haka nan za ki ga ana daukada ko irin waɗanda ba su yi ba su gani ba shine muke ba da shawara ya kamata a duba a waɗannan bangarorwa mutane da dama wasu ba su san hawa ba su san sauka ba haɗu da su sai a dauki wartu ne sai ka gani ana samun matsala tare da su to ya kamata a dan duba wannan bangare kuma al'umma Najeriya masu Allah ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya
amen 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 Mallam Usman dan Fulani mun gode yanzu kuma zamu je Kaduna. Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Dan da barka dai ma barka da kai
barka ka dai
na tira da kafa kai ga kofa ga
to muna jin ka.
Allah ya saka da kai da jimo fi. Ta tsaya na mari gwamnatin Najeriya ta yi yana kokari. Sannan dan hankali da muke so mu yi ta gwamnatin Najeriya ba fa abun da su karfin gwamnati sai dai ba ta kata ma ba. To amma muna cewa ga ita gwamnati ya kamata ta tsaya ta inganta jami'an tsaro da abubuwan kayan aiki kuma ainihin alfashin jami'an tsaro. Dile da tsakanin harke Allah wayanda yake cewa su ci wayannan ayyuka kacce ba a sai ana kafin su aka abubuwan da su ya kamata a rika ba su sannan kuma muna kira ga al'ummar Najeriya ba mu da wata kasar da Najeriya wayannan mutane da ake da rigisu da jan Najeriya kuma su ci tsoron Allah su faro wayannan abubuwan da suke a samu zaman lafiya.
To mun gode yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Kina magana da Umma Na Ali shugaban kulan sadikan dogon duka cikin jahohi ne.
To muna jin ka Umma Na Ali.
Na ina jin warin cikin kuma da wadai da tsari na shi da duk sai a yi da kansu. Kafi da fakiya da kuma tabbata da jihar Zamfara ba ya kamata a ce ya rabe ya tsufa. Mun samu duk sun kake da kanta a duk inda suke. Allah kuma shi ne ce su Allah ba su ta'a. Duka cikin aikata duk inda ta ta ce Allah ta sa mu ka so a duk na turke bari ya dauda. Umma Na Ali shugaban kulan muri Ali
to mu ma mun gode Umma Malam Ali daga jamhuriyar Nijar. Masu sauraro anan muka kawo karshen daukar wayoyinku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To Maryam a takaice a jiya Laraba ne shugaba Donald Trump ya bayyana sunan Brian Bozell na uku a matsayin wanda zai jagoranci wato hukumar yada labarai ta Agency for Global Media mai kula da murya Amurka da sauran kafafen labarai masu zaman kansu. Bozell dan gwagwarmayar masu ra'ayin mazan jiya ne kuma marubuci wanda ya kafa kungiyar da ake kira MRC a takaice wato kungiyar bincike kan kafofin yada labarai. Da aka kafa domin daƙile ƙarfafa ko goyon bayan sassaucin ra'ayi a kafafen yaɗa labarai da al'adu da aka amince da su a al'umma. A gobe Juma'a ne idan Allah ya kai mu ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafe da mamakon ruwan sama da gobara suka yi barna a Amurka. Ana sa ran shugaban ƙasar ya fara yada zango a wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafe da ruwa wato da aka yi malakabi da Hurricane Helene ta afkawa a watan Satumba da birnin Los Angeles na California inda wuta ke ci gaba da ci inda aka ba mutane sama da 100,000 umarnin ficewa daga muhallansu a birnin na Los Angeles. An tsara sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai kai ziyara zuwa Panama da sauran kasashe da ke yankin tsakiyar Amurka a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke kara azaƙaimin kwace mashigar ruwa ta Panama da ƙoƙarin da Washington ke yi na daƙile shigar 'yancin rani cikin ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida Tammy Bruce ya tabbatar da balaguran da Rubio zai yi zuwa kasashen Panama, Guatemala, El Salvador, Costa Rica da ƙasar Dominican Republic. Wato da zai fara ƙarshen mako mai zuwa ana sa ran tafiye-tafiyen su kasance na farko da Rubio zai yi a matsayin sakataren harkokin wajen ƙasa. A yau Alhamis sojojin Isra'ila suka ce sun kashe wasu mayakan jihadin musulunci biyu.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni, da ma engineer Musidrak Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.